فلاحهم يوم التلاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوم سأل بركة أولا رانا تجمع تقف دوتا شوال هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تايا دداري هدو دا أربعين دا بقي itace huduba ta 107 akan wannan minbari na masallacin babban sahabi Mus'ab bin Umair da kenan cikin garin Dan Bushi a Kaduna New Millennium City, wanda wannan huduba ta kanta ita ce al-kalimatu tayyiba, ma'ana daddadar kalma, kalmar da take daddada kyautatacciya wanda Allah ta'ala yake so kuma yadda da ita. Bayan godiya ga Allah da yabo da jinjina a gare shi, da tabbatar da cancantan bauta a gare shi, da kuma roƙon daɗin tsira da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da wanda abbansa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa, kudubar tana umurni da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da yin biyayya a gare shi bisa ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa, ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah makuran jin tsoronsa, kuma da kai kada ɗayan ku yarda mutuwa ta ruske shi face na musulmi mai miƙa rayuwarsa da al'amuransa ga Allah. Ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah kuma ku yi masa da'a, ku yi ruku da duk abin da Allah ya umarni da shi, da kai kar ku kuskura ku saba masa. Ya ku al'umman musulmi, haƙiƙa shari'ar musulunci, wannan shari'a tsarkakakkiya mai cikakken haske ta faɗaitar a kan cewa duk idan mutum ya tashi magana to ya zaɓi kalmomin da zai magana da su, domin Allah ta'ala zai tsaye da mu ran alƙiyama kuma zai tambaye mu game da abinda harsunanmu suke furtawa. Haƙiƙa wannan shari'a ta musulunci ta yi umarni da mutum ya kyautata furucinsa a yayin da ya tashi yinsa, kuma ta yi hani a kan duk furucin da yake alfasha ne ko batsa ya zanto akwai sa a cikin maganganun mutum, shari'a ba ta so. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin tsarkakakken littafin sa wanda yake cike da hikima, yana cewa idan kun tashi magana da mutane to ku faɗi magana zance mafi kyawu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yake cewa, ka sani lalle kalma daddada da zaka faɗa wa dan uwanka musulmi tana matsayin sadaka ne, bi ma'ana kana da ladan sadaka a wurin Allah. Ya ku bayin Allah, yana da kyau mu sani idan aka ce daddadan kalma ba wai ana nufin kawai ka faɗi magana wanda za ta yi daɗin saurare shi ake nufi da daddadan kalma ba kadai, a'a abin ya wuce haka. Wannan daddadan kalma tana da faffaɗan ma'ana, daga ciki ta kunshi kai furuci da wata kalma wadda za ta dafa ingantacciyar aƙida a zuciyar musulmi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ga ɗaya daga cikin sahabbansa, yake cewa da shi, ka kiyaye Allah, Allah ta'ala zai kiyaye ka. Ai, bi ma'ana ka kiyaye dokokin Allah idan har kana so kai ma Allah ya baka kariya. Da wannan kalma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dafa dogaro ga Allah da fuskantar da zuciya zuwa ga Allah shi kadai a cikin wannan magana. Sannan a gaba ta gaba daga cikin ma'anan daddadan kalma akwai abin da ya shafi yin tarbiyya da kuma koyar da mutane alkhairi a aikace su ganshi, wannan duk ya cika cikin ma'anan daddadan kalma. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli daya daga cikin sahabbai, yaran sahabbai a gabansa, yana cin abinci hannunsa na kamo can ya ɗibi nan ya ɗibi can baya cin gabansa, ya ce da shi, ya gulam, kalman ya girmamawa ce, ya kai yaro san milla, idan za ka ci abinci ka ce bismillah, wa kul bi yaminik, kuma ka daina cin abinci da hannu biyu, ka ci da hannunka na dama, wa kul mimma yalik, kuma ka ci gabanka saboda kar ka tashi mai hangen abin hannun da ke wurin mutane. Wannan daga ciki abin ma'anar daddadan kalma, akwai amfani da kalma a maimaita ta har sau uku saboda addaka fahimtan abinda ake so ka gane a kwakwalwarka da kuma gane alfarman abinda ake umurtanka da shi kamar yanda wani sahabi ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi wane ne mafi dacewan biyayya a gare ni mafi cancantan masa biyayya yace mahaifiyarka yace sai wane yace mahaifiyarka yace sai wane yace mahaifiyarka wannan maimaitawa sau uku kamar yanda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin hadisi yana da nuna jan hankali da nuna ana son abun ya tsarkusa a zuciyar wanda ake magana da shi sannan haka dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi ya zo ya ce da shi kai mini wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi la taghdab da kai kada kai fushi domin fushi baya dawo da alkhairi a ƙarshensa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kararaha miraran ya ta maimaita wannan kalma na kar kai fushi sabai suka ce har sai da muka ce ina ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru saboda ya hutar da kanshi mun riga mun fahimci sakon kuma za mu yi masa da'a daga cikin ma'anan kyakkyawar kalma ko daddaɗan kalma shine amfani da furuci wurin gyara ɗabi'un mutane ta hanyar furuci da kalmomin da suke ɗauke da hikima a yayin yi ma mutane wa'azi ko koyar da su da kuma tattaunawa da wanda ya dace a tattauna da shi kamar mutumin da yake ɗauke da shubuha bai fahimci wani abu na addini ba ba za a yi masa saurin hukunci ba har sai an tattauna an gusar masa da wannan yana da ya rufe idansa in ya doge akan haka a hukunta shi in kuma ya fahimci gaskiya ya dawo shikenan afallahu amma salaf don haka yin amfani da kalma mai taushi a yayin jan hankalin mutumin da hatta yana cikin saban Allah ne wannan yana daga cikin daddaɗan kalma da musulunci ya umarce mu da shi ya ku ƴan uwa musulmi wani matashi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai mini izini in je in aikata zina sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kyare shi ba ya ce da shi a tuhibbuhu li ummik abinda kake cewa in baka izini zaka so yau ka rutsa wani yana kwanciya da mahaifiyarka a matsayin mazinaci ya ce a'a ina rantsuwa da Allah ba na son haka fansanka rayuwa ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kara cewa da shi to su ma mutane ba sa so a yi zina da uwayensu dan in kai zina karshe kila da uwar wani kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kara kallansa ya ce wannan abu da kace in maka izini zaka so yau ka ga wani yana yi da diyar da ka haifa ya ce ina rantsuwa da Allah ya manzo Allah Allah ya sanya rayuwa ta fansa a gare ka ba na son haka kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam yace su ma iyaye da kaga sun haifi ƴaƴansu ba su so ai haka da su ba ba sun haihu ne dan alalata musu ƴaƴa ba kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kara kallansa karo na uku yace a tuhibbuhu li ukhtik zaka so yau ka ga wulina kwanciya da yarka ko kanwarka yace ina rantsuwa da Allah fansan ka rayuwa ta wallahi ba na son haka Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to su ma mutane ba wanda zai so ya ga ana kwanciya da ƴar uwarsa Allah sallallahu alaihi wa sallam bai shiru ba ya kara cewa da shi a tuhibbuhu li ammatik zaka so yau ka zo ya kwanta da kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka ya lalata da ita qala la wallahi ja'alani Allah fida'ak ina rantsuwa da Allah bana son haka rayuwa ta fansa a gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da shi to su ma mutane ba sa son wani ya zo ya lalata musu kanwar uwa ya kawo musu mummunan tarihi a cikin zuriyarsu so sai masa tambaya ta gaba ya ce kana son haka ga ya ko kanwar mahaifiyarka kaga yau an ce da ita ake lalata ya kara rantsuwa da Allah ya ce Allah ya sanya rayuwa ta fansa a gare ka ba zan son ga wani yana lalata da ya ko kanwar mahaifina ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to su ma wanda kace ai maka izini akan su kai zinan su ma ran su baya so bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama wannan tattaunawa da shi sai ya dauki hannunsa mai albarka Allah ya kara tsira da aminci a gare shi ya dora akan kirjinsa sai ya masa addu'a yace Allahumma kfi dhanbahu ya Allah ka gafarta zunubin wannan bawa naka da yazo yake nema a bashi izini ya saban Allah wa tahhir qalbahu Allah ka tsarkake zuciyarsa wa hafsin farjahu Allah ka tsara al'aurarsa kar ya zina har ya koma gare ka wannan a ƙarshe yake cewa wallahi sai na ji ba abinda na tsana a duniya kamar a ce yau ni na taba yin zina ko ni mazinaci ne. Wannan nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ta ne ta hanyar amfani da kalma daddada, kalma mai kyau a cikin abin da yake mutumin da ya nufin ma ya saba ma Allah. Ya ku ƴan uwa, daga cikin amfanin daddadan kalma shine ana amfani da ita wurin a dasa kyawawan ɗabi'u da daidaito a samar da mutanen kirki a cikin al'umma, domin kalmomi da ake yi daɗaɗa a fuskantar da mutane zuwa ga abin da Allah yake so, to wannan yana sa mutane su samu ƙarfin gwiwa wurin aikata alkhairi, kuma yana sa al'umma su ɗinke su zama abu ɗaya, sannan kuma yana sa mutane su rinƙa rufa ma junansu asiri, sannan kuma yana sa baƙin ciki ya gushe a cikin zuciyar musulmi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim, yake cewa musulmi dai ɗan uwan musulmi ne, idan musulmi na ƙwarai ne ba za ka tadda shi yana zaluntar ɗan uwansa musulmi ba, shi a karan kansa, haka nan kuma ba zai ɗauke shi ya miƙa shi ga wasu wanda za su zalunce shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kasance a cikin ƙoƙarin biyan buƙatar ɗan uwansa a cikin addinin Allah, to shi wannan mutumin Allah ne zai tsayu wurin ganin nasa buƙatun sun biya. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa duk wanda ya yaye ma wani musulmi baƙin ciki, to da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye masa baƙin ciki daga baƙin ciki da damuwan da za a taras a ranar alkiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rufa ma musulmi asiri, duk wanda ya rufa ma musulmi asiri, duk wanda ya rufa ma musulmi asiri. Malamai suka ce ma'anar rufin asirin a wannan hadisin ba wai in mutum na laifi kai shiru ba, a'a karka fito gaban jama'a ka ci masa mutunci, karka aibanta shi da laifin amma ka keɓance shi da nasiha, ka ja shi ka nuna mai kuskuren shi, a kai da shi ka sanar da shi kuskure ne, a bayan idan shi kuma suka ce ka koma ka roki Allah ya shiryar da shi. Wannan shine cikakken ma'anar mansakara musulma. Haka Ad-Daktur Al-Juhani ya kawo a ƙarƙashin sharhin wannan hadisi yace to duk wanda yayi ma musulmi irin wannan shi da sannin sakarahu Allahu yawmal qiyama, a ran alqiyama Allah ne zai rufa masa asiri. Kun sani kuwa Allah ta'ala ya faɗa alqiyama da cewa yawma tubilas sarair, rana ce da ake bankaɗan asirai ake kunyata. Allah ka tsare mu da jin kunya da tsarkin sunayenka. Yan uwa, daga cikin hanyar da ake amfani da daɗaɗɗan kalmomi a amfani da su akwai abin da ya shafi gina ɗaiɗaikun mutane, da kuma daddaɗan kalma ana amfani da ita a sa mutane su ɗauki nauyin al'umma da addini ba ma tare da sun ɗauki nauyin ba. Wannan kuma yana faruwa ta hanyar tattaunawa da matasa, musamman wanda yake matashi ne, so da yawa rikici da shi bai da fa'ida, so da shi matashi gani yake ba wani gagararre sai bararre, shi matashi tunaninsa ƙuruci ne dangin hauka. In ka ce tsuran ƙarfi za ka sama matashi to ƙarnan da za a yi yawa gare ta, amma idan ka canza tunanin shi ka ja shi a jika ka sauya masa manufa daga mummuna zuwa kyakkyawa, to wallahi za ka yi mamakin abin da za a samu na gyara a al'umma. Haka nan ƙananan yara, ba a raina tunanin yaro. Waɗannan hadisai biyu da muka karanta a baya da cewa ya gulam da ifadillah, duka matasan yara ne sahabbai Abdullahi ibn Abbas ne da Abdullahi ibn Mas'ud, Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ƙananan yara gaya musu waɗannan kalamai, amma sai gashi sai da duniya ta amfana da su sakamakon tasirin tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu. Saboda haka daga cikin hanyar amfani da daddaɗan kalma ku ɗan uwa shine dasa abin da yake asalin wato a samar da mutane wanda za su yi ɗaukar nauyi na al'umma, ta hanyar tattaunawa da su da kwaɗaitar da su akan su zamto masu ɗaukar nauyi, kamar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dukkaninku masu kiwo ne, kuma dukkaninku sai an tambayi kowane mutum game da kiwon da Allah ya bashi. Haka nan ake amfani da kalma mai daɗi wurin kwaɗaitar da mutane wurin aikin alkhairi da ƙarfafan su a cikin abin da ake ganin yana da wahala, kamar yin amfani da abin da ya shafi kwaɗaitarwa ayyukan alkhairi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan dama a cikin sahabbai. Wata rana yake cewa da su man asbaha minkum al-yawma sa'ima, wane ne yau a cikinku ya tashi da azumi a bakinsa? Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yace ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lallai na tashi yau ina azumi. Ya ƙara tambaya ta biyo ce faman tabi'a minkum al-yawma janaza, waye cikinku yau akai rasuwa ya raka jana'iza? Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yace lallai manzo Allah na samu wannan. Ya ƙara cewa faman aqama minkum al-yawma miskina, waye a cikinku yau ya ciyar da wani talaka mabukaci? Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lallai yau na ciyar da mabukaci. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ta karshe, yake cewa faman aqama minkum al-yawma marida, to a cikinku yau waye je duba wani mara lafiya, ya gaishe shi, ya gaya mai magana mai daɗi, ko kila ma ya haɗa mai da wani tallafi na magani ko na abinci. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya ƙara cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lallai na dace da wannan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce da shi, majtama'na fi imri'in, babu wani mutum guda ɗaya wanda za a samu yana azumi a ranar da yake azumin, kuma ya je sallar jana'iza kuma ya raka ta, sannan kuma ya zanto ya ciyar da wani mabukaci, sannan kuma ya ziyarci mara lafiya, yace illa dakhala aljanna, face sai a wannan rana Allah ya rubuta shi dan aljanna. Wannan kalma ce wacce take harraka ta sa a bi Allah, dan haka yana daga cikin kwadaitarwa da dauke damuwa. Idan mutum yana bauta ma ana so a yi masa kalma da za ta karfafe shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Bilal bin Rabah, ya kai Bilal, faɗa min abin da kake fatan ka aikata a cikin musuluncin nan wanda kake ga Allah zai iya ma rahama sanadiyarsa. Bilal ya ce masa, saboda na bi tafiyanka a gabana, na rinka jin takun takalminka a gabana a gidan aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Bilal akan wannan. Bilal bin Rabah ya ce da shi, bana tsammanin wani abu ya bani wannan matsayi in ban da cewa duk lokacin da ne alula bana bari alula na ta lalace sai dai na fila da ita ko da raka'a biyu. Ya ko yan uwa, kamar haka ake so mutum kare raina aikin alkhairi. Duk inda kaga aikin alkhairi ka shiga ayi da kai. Wallahi tallahi wannan rayuwar da kuke gani a jikin mu jari ne na kasuwanci, kuma duk dan kasuwa ɗayan biyu ne, ko dai ya ci riba ko ya asara. Inda mutum ya saka rayuwansa, ya saka numfashinsa, ya saka dukiyansa, ya saka lokacinsa, ya saka ƙarfinsa, to abun fa da zai samu kenan ranar alkiyama. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa saboda tsaban kwadaitar da mu game da aikata alkhairi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inda yau alkiyama za a busa kahon kiyama ta tashi, sai ya zama akwai kwallon dabino a hannun ɗayan ku, kuma yana da lokacin da zai iya tsayawa ya sa dabi kwallon dajin na ƙasa ya rufe da sunan ya shuka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace falyagrisa, ka jafa ka tafi ko da alkiyama ce ta tashi. To ga ina kana da sauran lokaci, kana da sauran dama, ya ku yan uwa ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa bisa harshen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa khairun nas anfa'uhum linnas, mafi alkhairin mutum shi ne mutumin da ya fi asalin wato amfanar da mutane. Ya Allah sanya mu cikin bayinka waɗanda kake so ka yarda da su, ka yafa zunubanmu da kurakuranmu, ka kauda kai daga laifukan da muka yi maka. Ya Allah ga ƴan uwanmu nan da yawa kwance a cikin kaburbura, rayuwa ta yanke musu, amma Allah ka ce da mu kai ne mai rahama, Allah kai musu rahama da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Ya Allah rayuwa ta yi ma mutane kunci, ƴan kasuwa kansu suna cikin koke-koke, Allah kai ne mai sauƙaƙawa, Allah ka sauƙaƙa ma duk wanda ke cikin tsanani. Ya Allah cikinmu akwai marasa lafiya, kuma ka ce kai ne mai warkarwa, kuma mun yi imani, kuma ba mai ba da lafiya in ba kai ba. Ya Allah ka ba duk mara lafiyan cikinmu lafiya. Ya Allah rayuwanmu ta yi tsanani, Allah ba mu da mafita a ƙasar nan in ba kai ba. Allah ƙaunarmu ta ƙare daga duk wani ɗan adam in ba kai ba. Allah idan kuskure muka yi da zunubi muka samu kanmu halin da muke ciki, Allah ba mu ikon gyarawa ka sauƙaƙa mana. Allah idan wasu ne suka zalunce mu ba laifinmu ba ne, to fa alayka bihim fa innahum la yu'jizuna. Allah ga ka gasu. Ya Allah Fir'auna bai gagare ka ba, kai ka gwada masa ikonka. ya Allah ha mana bai gagare ka ba kai ka nuna masa kai ne Allah ya Allah karuna bai gagare ka ba kai ka dau mataki akan ta ya Allah duk shugaban da ke gallaza ma al'umma Allah ka gallaza mishi kamar yanda ya musu wanda ke nufin sauƙaƙa ma al'umma ya Allah bisa mimbarin wakilcin annabinka Allah ka karfafe shi mun san shi ko ba mu san shi ba a kusa yake ko a nesa ya Allah annabinka ne yayi addu'a muka bi bayan sa duk wanda aka dora masa shugabancin al'umma ta ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mishi duk wanda aka daura mishi shugabancin al'umma ta ya sauƙaƙa musu ya Allah ka sauƙaƙa mishi ya Allah mun bi sau mun bi irin yanda annabinka ya faɗa ya Allah duk wanda ya matsa mana Allah matsa mishi har ya gane kai ne ubangijinmu wanda ke nufin sauƙaƙa mana ya Allah taimake shi sai ka taimaki annabi Musa akan Fir'auna Allah ka dace da mu ɗan uwa daga cikin abin da ya zama wajibi mu kira akan sa a rufewa shine abin da ya shafi katin zabe da yawa muna da dadin iya surutu da fadin maganan baki amma kuma aikace sai ka zo ka tadda mu ba komai a kasa zaka samu mutane sun kai 100 suna hayaniyar rikicin siyasa da zaka ce ku bani katin zaben ku da waya ka samu mutum 7 ko 8 suna da katin duk tsintsiya ne babu daurin tsintsiya ne ba shara saboda haka kada ku ce mun yi ba a bamu ba Allah kadai san me zai haifar a gaba gobe ta Allah ce wanda bai da katin zabe ya je yayi wanda shekarunsa ba su kai ba yanzu sun kai ya je yayi matan ku da suka yi katukan zabe ku kwace daga hannunsu ku aje a wurin ku saboda labari ya zo mana daga ingantacciyar hanya wasu gurbatattun yan siyasa suna bi suna sayan katukan zabe ba lalle sai sun yi ƙuri'an da ita ba in suka koye kadai ta zama in bali suka yi murdiyar da suka yi suna da hujja ku ne ba ku fito kun yi ba alhalin kun siyar ne akan abin da la yusmini wala yughni min ju a baka abin da ba zai kai ka kwana 8 ba amma za ka yi bautan shekara 8 me ya same mu ƴan uwa mu fadaka mu dawo cikin hayyacinmu wallahi tallahi in sani ka sani ƴaƴan da muka haifa amanar rayuwarsu fa tana hannunmu abinda muka yi a yau fa shine goben ƴaƴanmu fa saboda abinda iyayenmu suka yi a jiya shine yau dinmu saboda haka a je a yi kati wanda nashi ya bace har yanzu ana canzawa ka je ka canza in ma ka san da ka samu raunin imani ka shiga sahun masu siyarwa to je ka sake wani ka tuba ka musanya idan lokaci yayi jiki magayi kowa ya zaɓi abin da ya cancanta zai kare mu Allah kare kanshi gaban Allah ka zaɓi abin da ka san alkiyama in ka jefa al'umma a bala'i ka san ka taimaka in kuma ka taimaka wurin nagari ba a yi ba to ka samu uzuri amma kar mu shantake mu zauna a lokacin da magabtanmu kuma suna miƙe a baya a garin nan an yi lokacin da abokanan waɗancan zaman namu ba za ka shiga wurin ibada ba sai da katin zaɓen ka mun koyo da za ka gwada daliman ya sha zaki wani ma sai daina sallah saboda bai san lahira ba saboda tsaban wauta so da haka ƴan uwa lokaci ya da ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu mu san ya kamata mu san mu mutane ne ba dabbobi ba elite wanda suke masu ilimin cikinmu to lokacin fa da za ku zara alƙalmanku ya yi ƴan siyasanmu lokacin da za ku ji tsoron Allah ya yi masu dukiyar cikinmu lokaci ya yi malamai ku ne kaɗai wanda kuka yi saura da mutunci a idan jama'a ba waɗanda mutane ke da sauran hope a kansu idan ba malamai su ne kaɗai saboda haka a dage a yi iya abin da za a iya ana cewa in dambuye yawa baya jin mai gaskiya ne amma a nemi uzuri wurin Allah a yi abin da za a yi in sun yi abin da su ma suka yi sai a je gaban Allah kai ka gama naka su kuma su faɗi yadda suka yi nasu amma kar mu zauna ƴan uwa kar mu zauna lallai mutanen kirki su fito su yi abin da ya kamata kowa ya ba al'umman nan iya gudunmuwar da zai iya bata Allah ta'ala ka dacar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ya rabbana tafarruqan ma'suma Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill al-shirk wal-mushrikin اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وبالا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.